أن محمد رسول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikakken yabo da godiya tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda cikin ikon sa da kaddarawarsa ya nuna mana wannan yammaci na Lahadi daren Litini 3 ga watan Sha'ban hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1443 daidai da 6 ga watan 3 miladiya shekara 2022 Dama Allah cikin ikonsa da kaddarawarsa sake hada mu a wannan wuri mai albarka a wannan masallaci na Usman bin Fodi a wannan gari na Wara domin ci gaba da karatu da muke a cikin wannan littafi mai albarka littafin Ahkamul Jana'i na Al-Allama Muhammad Nasiruddin Al-Albani Allah madaukakin sarki ya masa rahma a jiya mun tsaya ne a daidai karshen abu na hudu da mamaci ke amfana da shi bayan mutuwarsa wanda wannan abu na hudu shine abin da ɗansa ya aikata ya mutu ya bar ɗa na gari sai ɗan ya ci gaba da ayyuka na ƙwarai sadaka ne ko kuma duk dai abin da dan yayi aiki na ƙwarai mamacin mahaifinsa da ya rasu zai amfana da shi kamar yadda nake nanatawa ba lalle sai ya ce yayi aikin saboda ladan ya je ya tarar da mahaifinsa ba a mujarrad yayi aiki na ƙwarai mahaifinsa zai samu komisho akan wannan aiki saboda haka kullum mai taro kon Allah Allah madaukakin sarki babu ya'ya da ƙwarai ne ya'ya da na ƙwarai zai amfanar da kai koda bayan mutuwarka ba wai kana duniya ba a bayan mutuwarka ma zai amfanar da kai don duk aikin da yayi na ƙwarai zaka samu komisho a ciki sawa'un yayi shi ne da niyyar ladan ya kai maka ko ko a yayi shi ne kawai saboda haka zaka samu komisho akan wannan aikin da yayi Allah madaukakin sarki ka azurta mu da ya'ya na gari a yau za mu tashi daidai abu na biyar wanda mamaci ke amfana da shi bayan mutuwarsa shine malam yake cewa khamisan abu na biyar shine ma khalafahu min ba'dihi min athari saliha wa sadaqatil jariya malam yake cewa yana daga cikin abinda mamaci zai amfana da shi shine ma khalafahu abinda ya bari min ba'dihi bayansa min athari saliha daga gurabu na ƙwarai ya assasa wani alheri wanda alherin ne ya ci gaba da gudana bayan rasuwarsa to wannan alherin da ya assasa wanda ko dai mutane suka ci gaba da amfani da shi bayan rasuwarsa to wannan ma yana daga cikin abin da zai amfanar da shi bayan mutuwarsa bayan yake cewa wa sadaqatil jariya wa sadaqatin jariyatin da kuma wa'ansu sadakoki masu gudana wanda ya aikata ya gina masallaci ya sai Qur'ani ya zo zuba ana karatu da su, ya gina makaranta, ya dasa bishiya, duk dai wani abin da mutane za su ci gaba da amfana da shi bayan mutuwarsa. To wannan yana daga cikin abin da shi ma zai samu kwamisho a cikin sa, zai samu lada a cikin sa bayan yana cikin kabari. Balance li kauli tabaraka wa ta'ala, saboda fadar Allah madaukakin sarki, Allah yake cewa wa naktubu ma qaddamu wa atharahu, zamu rubuta musu ladan abin da kau suka gabatar da kuma ainihin ladan ayyukan kyawawan ayyuka, gurabun ayyuka kyawawa waɗanda suka bari a baya. Mutum ya mutu ya bar wani abin da yake amfanar da al'umma, to kaga wannan ya wuce, ya bar wannan gurbin, ya bar wannan sawun nashi na alheri. To saboda haka zai samu lada, zai ta samun lada a kansa. Zamu rubuta masa ladan yana raye abin da ya aikata, da ladan ayyukan kirki da ya bari bayan mutuwarsa, duk za a yi ta rubuta masa haka ne. Kace kaga kenan, wannan ya nuna cewa za a bashi ladansa kuma zai amfana da shi bayan mutuwarsa. Malaka wa fihi ahadith, banda wannan ayan ma da aka kawo akwai hadisai da dama waɗanda suke tabbatar da haka, cewa duk wani aikin kirki da ya bari a duniya wanda ake amfana da shi, to zai ci gaba da samun ladan wannan aikin bayan wucewarsa. Al-awwal, malaka hadisi na farko da ke tabbatar da haka, an Abi Huraira radiyallahu anhu, an samu daga Abi Huraira yadda Allah tabbata a gare shi, anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala, manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi, ce idza mata al-insanu inqata anhu amaluhu, idan dan adam ya mutu aikin sa gaba daya ya yanke, sallar da yake yi a bashi lada yana raye, yanzu ba wani lada sallar da za a bashi, azumin da yake yi in yana raye a bashi lada, yanzu babu wani ladan azumin da za a bashi, sadakar da yake yi yana raye a bashi lada, yanzu ya mutu babu wani ladan sadakar da za a bashi, tunda baya yin waɗannan ayyukan duk gaba daya ladar sun yanke gaba daya. Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba zai samu ladan wannan aikin ba, tunda ya bar aikin ya riga ya wuce. Yake cewa illa min salasatin, sai ga ɗaya daga cikin abubuwa guda uku. A wata ruwa yake cewa illa min salasati ashiya, sai ga abubuwa guda uku wanda zai ci gaba da samun lada gare su. Yace illa min sadaqatil jariyatin, sai wata sadaka da ya bari wadda take gudana, wadda take ci gaba da amfanar da mutane, masallacin da ya gina, makarantar da ya gina, Qur'anan da ya sayi ake karatunsu, to duka waɗannan abubuwan gaba ɗaya zai samu ladansu. Aw ilmu yuntafa'u bi, ko ilimin da ya koyar lokacin rayuwarsa, ya mutu waɗanda ya koyar da ilimin suna amfana da ilimin wurin bautar Allah, suna amfana da ilimin wurin aikin ƙwarai, suna amfana da ilimin wurin amfanar da al'umma. To kaga duka wannan yana daga cikin abin da zai samu lada a kansa. Zalla sallallahu alaihi wasallam ke cewa awwaladu salihi yad'u la, ko kuma da nagari wanda yake masa addu'a. To wayannan duka gaba daya zai samu ladan wannan aiki bayan rasulsa, bayan ya riga ya bar duniya. To kaga wannan hadisin shi ma karara ke nuna cewa abinda mutum ya bari a baya wanda mutane ke amfana da shi, to yana daga cikin abinda zai samu lada a cikin sa. Kaga wannan hadisin ya tabbatar da shi akan haka. Akhrajahu Muslim, malam ce Imam Muslim ya fito da wannan hadisi juz'i na biyar shahi na 73, wa siyaqu lahu, wannan siyakin da muka karanta na shi Muslim din ne. Wal Buhari, Imam Buhari ya fito da wannan hadisi fil adabil mufrad, a littafin sa da ake cewa al-adabul al-mufrad, shahi na 8. Wa Abu Dawud, Imam Abu Dawud ma ya fito da wannan hadisi a littafin sa juz'i na 3 shahi na 15. Imam An-Nisa'i shi ma ya fito da wannan hadisin juz'i na 2 shahi na 129. Imam At-Tahawi a cikin littafin sa Mushkilul Athar shi ma ya fito da wannan hadisin juz'i na 1 shahi na 85 haka Imam Baihaqi juz'i na 6 shahi na 278 Imam Ahmad shi ma ya fito da wannan hadisin juz'i na 3 juz'i na 2 shahi na 372 wa ziyadati li Abi Dawud wal Baihaqi duk kare-karen da aka samu a cikin hadisin ya tabbata ne zaka same shi ne a wurin Abi Dawud da kuma Imam Baihaqi to kaga wannan hadisi na harko kenan dake tabbatar da cewa dan adam yana amfana da ainihin wani gurbin kyakkyawar aiki da ya bari a duniya bayan mutuwarsa zai amfana da shi akalla wa'annan abubuwa guda uku da yazo a cikin wannan hadisi sadaka wadda take gudana ilimin da ya koyar wanda bayan sa ake amfana da ilimin da kuma da na gari da ya haifa ya bari to duk sanda ya aiki na kwarai shi ma zai samu ladan za a rubuta masa ladan wannan aikin alhali yana cikin kabarin sa to karin bayani da malam ya kawo wanda ya jira wannan ba ainihin a kasa yake cewa zai samu fa'ida na ainihin aikin sa yace ba fa'ida ta amalu fa'idan ainihin aikin sa wa tajridu thawabuhu da kuma kara samun ainihin ladan wannan abin da ya bari qala al-hattabi imam al-hattabi ya fada cikin littafin sa mu'alim ya fada cewa wannan abin da aka fada na cewa zai amfana da wannan aikin da dan sa yayi na kwarai da kuma sadaqatul jariya da ibari to sai ka ce wa fihi dalili ala anna as-sawm was-salah na ai dai shine zai bayani ainihin anan yake cewa fihi dalili ala anna as-salah anna as-sawm was-salah wannan shi yana nuna cewa ainihin da azumi da sallah wa ma da hala fi ma'anahuma da abin da yazo a cikin wa'annan ma'anan min amalin abdan na abin da ya shafi ayyuka na ainihin aiki na jiki wanda mutum ke amfani da karfinsa yayi yace la tajri fiha wanda ainihin ladarsa baya gudana bayan mutuwarsa tunda ya riga ainihin ya mutu baya babu wani aikin da zai samu ladarsa ya ta samu lada na irin wa'annan ayyukan da zai da jikinsa mana ayyukan ladan aikin ya riga ya yanki gaba daya ya riga ya yanki babu wani lada da za a bashi kuma ma yake cewa la tajri fiha niyabatu babu wani niyaba da za a samu a cikin mana wani yayi madadin sa bayan shi ya mutu a ce wani yayi sallah shi ya samu lada wani yayi azumi shi ya samu lada babu niyaba a cikin wa'annan abubuwan in ya riga yayi abinda Allah madaukakin sarki ya wajabta masa yana raye to shikenan ya riga yayi ya samu ladan bayan mutuwarsa babu wani wanda zai azumi yace a madadin sa babu wani wanda zai sallah a madadin sa shi dai nashi ayyukan sun riga sun yanke gabaki daya saboda haka ba zai samu ladan akan wannan ba malai yake cewa wa kad istadallu bihi man yazhab wa'anda suke tafi cewa ila anna man hajja min baiti yake cewa akwai wa'anda ke kawo hujja da shi cewa ma'ana suke kawo hujja da wannan hadisin cewa yazhab ila anna anna man hajja an mayitin duk wanda ya haji ga ainihin ga wani mamaci ba'ana yayi ma wani mamaci ainihin aikin haji yace fa in hajja fil haqiqatan fa innal hajja fil haqiqa saboda shi aikin haji ainihin akan al haqiqa li haj ga wanda ya aikin haji ne ma'ana wannan da ya aikin haji shi zai samu ladar sai ke cewa ainihin me duna mahdud an ba wanda aka yi ma aikin hajin ba a wanda ya aikin haji shine zai samu ladan addara wani bayan mutuwar wani sai ce bari ya je masa ai wani da ya aiki da ya mutu bai aikin haji ba saboda haka ni bari in je in aikin haji a madadin sa da niyyar sa to shine suka tafi cewa akan idan yayi wannan aikin haji shi dai aikin haji shi zai samu lada amma ba wanda aka yi mai aikin haji ba shi ba zai samu ainihin ladan komai ba dangane da ainihin wannan wa inna ma yalhaquhu du'a abinda kawai zai riski mamaci wanda yake bayan mutuwarsa wanda za a yaje riske shi shine addu'an da za a yi kowane musulmi ya daga hannu yake cewa Allah ya ji kan mamatan mu musulmai to wannan zai samu zai riske shi zai samu wannan ainihin amfana zai amfana da wannan addu'a addu'ar za ta amfane shi addu'ar za ta riske shi a wannan lokaci amma duk wani wanda ba wannan ba na abin da ya shafi aiki da ake a jiki to wanda ho yayi shine zai samu lada wanda yayi shine zai amfanar da shi amma wanda bai yi ba to hakan ba zai amfanar da shi ba yace wa yakunu lahu ajrun fil mal amma zai samu ainihin lada akan ainihin dukiya allazi milabi wanda aka yi amfani allazi idan ya bada aikin idan ya bada dukiya ne a je aikin haji in kana alhajju anhu bi mal idan ya kasance ai masa aikin haji ne da dukiyarsa dukiyarsa ne ya bada aka yi masa aikin haji to zai samu ladan wannan ainihin dukiyar da ya bada aka yi aikin haji amma aikin haji ladan aikin hajin to ba zai riske shi ba ba zai samu ladan wannan aikin hajin ba to kaga saboda shi nashi aikin gaba daya ya riga ya yanke duk wani aikin da za a yi da jiki to da zarar ya riga ya mutu to shikenan ya yanke gaba daya babu niyaba a wannan aiki illa kawai in wanda yayi yayi ne don kansa shi zai samu ladan shi zai amfana da wannan ladan na aikin da yayi saboda haka babu wani cewa wani ya mutu saboda haka ai masa sallah ai masa azumi ai masa aikin haji ai masa duk wata ibada da ake da aikin jiki ya aikin ya riga ya yanke gaba daya Allah madaukakin sarki ya taimake mu wannan shine hadisi na farko daga cikin hadisan da malam ya kawo wanda ke tabbatar da cewa dan adam zai amfana da wa'ansu abubuwa aikin da ya gabatar ko kuma wa'ansu gurabu da ya bari na aiki na alheri wanda ake amfana da shi to zai amfana da shi asani sai ce hadisi na biyu an abi katada qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam an samu daga abi katada yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairu ma yaqlufu ar-rajulu min ba'dihi thalathu yace mafi alherin abinda mutum yake bari bayansa bayan mutuwarsa abubuwa ne guda uku sai yake cewa waladun salihu yad'u la da nagari wanda yake masa addu'a ya mutu ya bar da nagari kullun yana tuna da shi yana masa addu'a wani saboda rashin kirkin sa da zaran mahaifinsa ya mutu an addu'a na uku aina 40 da sauran shi kenan ya manta da shi kenan amma da nagari ba zai manta da mahaifinsa ba kullun addu'a yake masa to wannan da nagarin da yake masa addu'a to kaga yana daga cikin mafi alherin abin da ya bari a bayansa wanda zai amfana da shi wa sadakatun tajri yablugu ajruha da kuma ainihin sadaka wadda take gudana duk wani abin da ya bada a matsayin sadaka wanda ladan ke gudana wanda ake amfana da abin bayan mutuwarsa to ladan wannan ainihin sadaka za ta isa gare shi ba'ana wannan ladan za ta isa gare shi yace wa ilmun yu'malu bihi min ba'di da kuma ainihin ilimi da za a yi amfani da shi bayan sa da sai ce a wannan hadisi kaga sai sake maimaita wa'ancan abubuwan guda uku cewa wa'annan abubuwa su ne mafi alherin abin da mutum yake bari a bayansa ma'ana wanda zai amfana da shi bayan wucewarsa akhrajahu ibn majah fito da wannan hadisin juz'i na daya shahi na 106 wa ibn hibban da ibn hibban a cikin littafin sa number hadisi na 84 da kuma number hadisi na 85 haka imamu tabrani ya fito da shi a cikin littafin sa mu'jam saghir shahi na 79 ibn abdul barr ya fito da shi a cikin littafin sa jami' al bayan al ilm juz'i na daya shahi na 15 wa isnaduhu sahih isnadin sa sahihi ne kama qal munziri kama yadda imamu munziri ya fada a cikin littafin sa at-targhib juz'i na daya shahi na 58 sun tabbatar da ainihin haka sun fito da hadisi wannan shine hadisi na biyu daga cikin hadisan da malam ke kawowa cewa idan ka bar kyakkyawan abu a bayanka wanda ake amfana da shi zaka samu lada akan sa asalisu malam ke cewa na uku anabi hurairata daga abi huraira aidan kuma qala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada cewa inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi yana daga cikin abin da yake ainihin riskon mu'mini daga cikin ayyukansa da kyawawan ayyukan da ya bari ba'da mautihi bayan mutuwarsa yace wa ilman alimahu wa nasharahu ilman alamahu wa nasharahu ilmi wanda ya koyar ya koyar da ilmi ya koyar da yadda ake alwala ya koyar da yadda ake wankan janaba ya koyar da yadda ake zamantakewa da dai dukkan waɗannan abubuwan gaba daya duk wani ilimin da ya koyar wa nashara hukumul ilimin da ya yada to dukkan waɗannan suna daga cikin abin da za su rike shi wa waladan salihan tarakahu da kuma da nagari wanda ya bari dan ya bayan sai ba da nagari to wannan zai amfane shi duk aikin da dan yayi zai samu komisho akan wannan wa mushafan warasahu da kuma ainihin littafi ko kuma alqur'ani da ya gadar bana ya bari ana ta karatun qur'ani aw masjidan bana ko masallaci da ya gina game ya wuce ya mai ya mutu ya gina masallaci to masallacin nan adadin shekarun da za a yi ta yi sallah a cikin wannan masallacin ladan nan zai ta kai masa zai ta samu ladan wannan ainihin sallah aw baitan libni sabili bana ko gidan baki da ya gina gidan baki na kwarai wanda ba ko ya zo a cikin gari bai da masauki kuma aka tabbatar da cewa mutumin kirki ne sai a dauke shi akai wurin ya kwana washi gari yayi tafiyarsa to irin wannan ainihin gidajen da mutum zai gina shi ma yana daga cikin ainihin abin da zai amfana da shi don wala Allah ya gina kuma baya ya hayye mutu ana nan ana wannan aikin alheri da shi duk sanda aka saukar da bako a ciki to kaga zai samu ladar za ta riske shi zai samu ladan wannan aikin da yi aw nahran ajra ko wani ainihin rafi da yake kamar rijiya da ya gina ya gina rijiya ko ya duyyani abin da zai rafin da mutane za su yi ta ɗiban ruwa a ciki ko yanzu a ce rijiya ko buhun da ya gina ko dai dukkan wani abin da zai sa mutane su yi ta samun ruwa a cikin sauki to duk wanda abin da ya yi haka to shi ma ladansa zai riske shi zai samu ladan haka aw sadakatan ajraha ko kuma ainihin ko kuma sadaka wanda yake akrajaha wanda ya fitar da shi ma'ana yanda yayi min malihi daga cikin dukiyarsa fi sihatihi a lokacin da yake cikin lafiyarsa wa hayatihi lokacin da yake cikin rayuwarsa yalhaquhu min ba'di mautihi to dukkan wannan zai riske shi bayan mutuwarsa to haka dukkan suna daga cikin abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wannan hadisi na Abi Huraira daga cikin abubuwan da bayan mutuwan mutum zai yi kokari ladar za su same shi to kaga kenan a matsayinka na wanda ka san wannan to kai kokari duk yadda za ka yi ka samu ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan alal akallan ka samu ɗaya wanda za ka bari ya fi ka dogara cewa in na mutu za a yi man addu'a in na mutu za a yi man azumi in na mutu za a yi man kaza a'a kai kokari ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyanar ya nuna cewa za a amfana da shi saboda haka kana raye kai kokari akallan ka samu ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan ka bari to in lada ne insha Allah za ka samu wannan ladan Allah madaukakin sarki ka ba mu ikon yi wa alaikum assalam warasahu wanda ya bari ne a qur'ani in ya bar qur'ani ana karantawa ka fahimta ya bar qur'ani ne ana karantawa saboda haka ba wai ma ya gadar da shi in ka ga amfani min lafazin gado kaga zai takaita ne kaman ga dan ƴaƴansa ko kuma gadansa kawai a matukan dai ya bari ana karantawa kowane ne zai karanta zai samu lada ma'ana ladan barin wannan qur'ani din zai samu wannan ladan duk lokacin da aka karanta zai samu commission kwarai abinda yake tun da dai mun zo lokacin da yake ana samun karancin ayaye waɗanda suke gadan iyayensu malamai to kagan ka kalle ka babu wani da Allah ya kiyaye ba a fatan haka to kaga sai ka yi wasiyan littattafanka gaba ɗaya ga cewa ka samu labirare da tabbas ana karatu wurin sosai kaga sai akai ko kuma kamin mutuwar kama sai kai kokari ɗaliban ilimi da kasancewa suna kulawa da karatun sosai kuma suna bukatar irin waɗannan littattafan kaga sai ka rarraba musu shi shi ma haka ya raba da littattafan gani kenan to wannan yana da kyau kwarai da gaske ba ma a matsayin ka na malami ba yi kokari dukkan littafin da ka san yana da amfani daliban ilimi na bukatar sa yi kokari kai ta saya kana raba ma daliban ilimi su ta amfana da shi saboda duk lokacin da suka karanta suka amfana da shi kaga kai ma ko kana cikin kabarin ka ne zaka samu commission ka akan wannan amma ga matsalolin mu dubban mu waye da wannan ba babban abin da muka waye da shi wani hannun jari zamu bari sauransu to kaga duka irin wannan abubuwan in ka riga ka hannun jari matukan ba aikin alheri akai da hannun jarin nan ba baka da wani komai a ciki baka da wani komai a ciki akan haka shikenan ka mutu ka ban ma yara in ba in Allah ya kiyaye baka baka bar yara na kwarai ba shikenan aita abubuwan da ake da su amma in ka waɗannan irin abubuwan kai kokari ka tanade su kai tayin su da aka sha mamaki kana cikin kabari kaga lada na ta shigo ma a ce wanga ladan kaza ne wanga ladan kaza ne wanga ladan kaza ne ka gina masallaci sallar azhar ta yi a ce ai mutane 10 suka yi sallah a ciki saboda haka ga ladan kaddara kowane mutum guda zai samu ainihin me a kalla lada 25 a sallar da hadisin ya magana a kansa to ko da lada 25 nan lissafa lada 25 su 10 kaga ba karamin lada bane kuma duk akai maka su to balle a ce ka gina masallacin da mutum 100 za su yi sallah a ciki la azhar yayi haka la asr haka magriba haka isha'i haka sallar asuba haka banda sallar nafili fili da za a yi a ciki banda irin karatu da za a zauna a ciki haka banda wani zai zo ya zauna ya bude qur'ani ya ta karatu kaga dukkan irin waɗannan abubuwa ne waɗanda su damun da mun sani ne da waɗannan abubuwan da ya kamata mu yi ta maida hankali akan su wallahi da ba bai taba yiwuwa a zo a ce ainihin a kasan nan wai ana ma ana neman mu a gina masallaci ba a samu ba ga generator to yanzu ga generator mu ma to kaga abu ne wanda yake Allah madaukakin sarki ya taimake mu saboda haka mu sa shiga rai kuma Allah zai taimaka wannan ba komai bane yadda muke sa ran larurorin mu a zukatan mu kuma Allah yake taimako mu muke fita cikin waɗannan matsaloli da sauransu haka duka irin waɗannan ayyukan gaba ɗaya don muka sa rai Allah madaukakin sarki zai taimake mu na'am wannan shine hadisi na uku daga cikin hadisan da malam ya kawo sai hadisi na hudu الرابع حديثي نهود عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال جرير بن عبد الله دعا الله تبتع قريش كتوى كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر النهار اتي وطلعنا منا ولمن ذو الله صلى الله عليه وسلم ارم هركون رانا ان مثال كتيل وقت هنطيل ان اينها هكا انا زوني فجاء اقوام سيغا وان سمتا نسنزو هفات قاهن سباب اينهن تاكلما قرات ba su a da ainihin tufafi littabin nammar suna saye da ainihin nammar waɗansu riguna masu ainihin zane-zane haka ne nammar awalabba ko kuma ainihin suna tare da wani gudu masu zane-zane haka yake cewa munkallidi suyuf kowane na rataye da ainihin mai takobi walaisa alaihim azra ba su da ainihin wani tufafi haka da zai rufe musu jikinsu sosai wala shay'un ghayruha ba su da waɗansu tufafi banda waɗannan da aka siffanta wannan gudun ko kuma wannan rigar da yake da zane-zane akan haka manzo Allah yake cewa amatuhum mafi yawansu min mudar daga ainihin mudar ne bal yace ba ma mafi yawansu ba ma'ana kulluhum min mudar dukkansu daga ainihin mudar ne da ganinsu fata'ammara a wata ruwaya ke ne kawo fata'ammara a wata ruwaya ke kawo fi ruwaya fataghayyara ma'ana me fataghayyara sai a ainihin hukumar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya canza walake cewa wa ma'anahuma wahid fata'ammara da kuma fataghayyara duk ma'anan su guda ma'ana sai aka ga hukumar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya canza ma'ana wajhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai canza lamma ra'a bihim min alfaqa saboda abin da ya gani na talauci tare da su mutane ne da ganin su kasan matalauta ne kasan suna cikin wani yanayi kasan suna cikin wani hali ganin su haka sai uskan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya canza fa da haka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi shiga gida su makharaja sai ya saki ainihin fitowa fa amara bilal sai umarci bilal fa azana kiran sallah wa salla zuhur manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akai sallah azhar thumma sa'ada minbar nan take sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hawo ta minbari minbaran saghiran wani wata minbari karaba haka da yake nan gure da yace da yahu minbarin thumma khataba sai hudu ba fa hamidallahu wa asna alaihi ya gode wa Allah kuma yayi buga Allah madaukakin sarki bayan ya buga Allah ga godiya gare shi fa qali sai cewa amma ba'd bayan haka fa inna Allah anzala fi kitabi Allah madaukakin sarki ya saukar a cikin littafinsa me ya saukar Allah ya saukar da cewa ya ayyuhan nas taqu rabbakum ya ku wa'anda ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku allazi khalaqakum min nafsin wahida wannan da ya halicce ku daga ainihin rayuwa guda daya wa khalaqa minha zawjaha kuma ya halicci matarsa daga wannan ainihin rayuwar wa basa minhuma rijalan kathiran wa nisaa kuma ya ainihin yada ya watsa ainihin maza da mata da yawa daga wa'annan ainihin mutane guda biyu bana annabi adam da kuma ainihin matarsa wattaqu Allah kuji tsoron Allah allazi tasaluna bihi wal arham wa'inda ake hada ku da shi wanda kuke hada junan ku da shi wal arham da kuma ainihin zumunci saboda haka kuji tsoron Allah kuji tsoron zumuncin da ake hada ku da shi ko kuji tsoron Allah kuji tsoron kuma yanke zumunci kamar yadda ainihin fassara ayat ta zo daban-daban yake cewa inna Allah kana alaikum raqiba Allah madaukakin sarki yana da hakun ku yana samun ku ido yana ganin me kuke aikatawa yake cewa Allah madaukakin sarki ya saukar da haka yake cewa wal ayatul lati fil hashr da kuma ayat da take cikin suratul hashr wace aya ce ita ce Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad ya ku wa'anda kuka yi imani ku ji tsoron Allah kowace rayuwa ta kalli ta yi nazari me ta gabatar saboda gobenta ana nufin gobenta lahirarta me ta gabatar me ta tattala saboda lahirarta wattaqullaha ku ji tsoron Allah innallaha khabirun bima ta'malun Allah masani ne bisa ga abin da kuke aikatawa kuma zai ba ku labari akan haka yace wala takunu kal ladina nasullah kada ku kasance kamar waɗanda suka manta da Allah suka yi tibbin dokokin Allah fa ansahu anfusahum Allah ya matar da su kawunan su gaba daya yace ulaika humul fasiku Allah yace waɗannan su ne fasikan yace la yasawi ashabun nari wa ashabul janna ba a daidaita ainihin ma'abuta wuta da ma'abuta ainihin aljanna ashabul jannati humul faizun ma'abuta aljanna su ne waɗanda suka rabu wuta su ne masu rabu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jawo wata aya ko da cikin aya ta cikin suratul nisa kuma ya jawo ga aya ta cikin suratul hash bayan ya gama jan wannan aya sai yake cewa tasaddaku ya ku mutane ku yi sadaka yace tasaddaku qabla an yuhalu bainakum wa bain sadaka ku yi sadaka kamin a zo a shamaki tsakanin ku da sadaka kana fa mun ku zo ku waye gari ku kai lokacin da ba ku iya yin sadaka kuna son ku yi amma babu daman ku yi yace ku yi sadaka kamin wannan lokaci ku yi sadaka tun kuna da dama tun kuna da abin da za ku bayar da sadaka da shi ku yi sadaka kada ku bari lokacin da za a shiga tsakanin ku da sadaka yace ta sadaka rajul min dinarihi nan da nan sai ga wani mutum ya tashi ya ba da sadaka daga cikin dinarinsa min zahabihi min dirhamihi daga kuma ainihin dirhaminsa daga cikin dinarinsa da kuma ainihin dirhaminsa min saubihi wani ya tashi ya bayar da ainihin tufafinsa min sa'i burrihi wani ya tashi ya bayar da sa'i na burri ma'ana min sha'ir na ainihin sha'ir dinsa yace min sa'i tamri wani ya bada ainihin sa'in sa'i na dabino haka suka ta bayarwa hatta qala zika har ma yake cewa wala yahqiranna ahadukum shay'an min as-sadaqa kada dayan ku ya rena abin da zai bayar na sadaka kowa ya bayar da sadaka kada ka ga cewa to wani ya bada sa'i guda wani ya bada sa'i guda ni ban banda sa'i rabin sa'i gare ni ko kuma abin da ma bai kai rabin sa'i gare ni ba to ka bayar kada ka rena cewa ainihin a to ai me zan bada banda abin da zan bada a'a ko min karancin abin da ke da shi bada bada wannan abin cewa kada wani ya rena abin da zai bayar na daga ainihin sadaka walau bi shikki tamratin koda da ainihin me tsagin dabino ne tsagin dabino sa zai bada abin da ya mallaka kawai dabino guda ya tsaga ya bada rabi ko shi zai bada kada ya rena kada hakan ya sa ya ki bayar da sadaka a'a ya zo ya bada to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka yayi haka sai yake cewa fa afsa'u sai suka yi jinkiri atabana fi wajhihi alghadab ma'ana har alamar hushi ya bayyana ga fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya zaburar da su su zo su yi sadaka, mutum ya sadaka da dinarinsa da dirhaminsa da menene, sai aka dan samu jingiri, babu wanda ya yi yunkuri ya tashi je ibada je kawo sadakar, har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alamar fushi ta ainihin ta bayyana a cikin huskarsa. Qala faja'a rajul min al-ansar, sai ga wani mutum da ansar daga cikin ansar sai zo bi surra da wani ainihin tuli na ainihin ne min warakin na ainihin azurfarsa, wa fi riwayati min zahabi, a wata riwaya da wani tuli na ainihin ne na zinari, kadat takuffuhu ta'jizu anha kaffuhu ta'jizu anha, amma baya ya kaso ya kasa iya rungumo wannan zinari ko kuma azurfan da ainihin tafukarsa ainihin gaba daya, bal qad ajazat, bal ma sun kasa sallabo wa'annan ainihin zinarin da ya kawo da kuma azurfan da ya kawo, saboda haka fa nawalaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai mika wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan zinarin ko kuma wannan ainihin dirhamidin, wa huwa ala minbarihi, manzon Allah yana kan minbarin sa, fa qala ya rasulullah, sai yake cewa ya manzon Allah hadhihi fi sabilillah, na bada wannan saboda Allah, na bada wannan saboda Allah, sai yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fa qabadaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya anshi wannan, thumma qama abubakar, nan da nan sai shi ma abubakar ya tashi, fa ata shi ma ya kawo nashi ya bayar, thumma qama umar, sai umar shi ma ya tashi, fa ata shi ma ya kawo nashi ya bayar, thumma qama almuhajiruna wal ansar, daga baya ainihin sauran muhajirai da ansar duka kowa ya mike, fa atu kowa ya kawo nashi ya bayar, thumma tataba an nasu fi sadakat, mutane suka yi ta kawo nasu sadakan, suka yi ta kawo nasu sadakan kowa, yace fa min zi dinari, mai ma'abuci dinari, wa min zi dirhami, ma'abuci dirhami, kowa ya ta kawo sadaka, wa min zi wanda mai kaza mai kaza mai kaza, kowa da ya ta kawo, yake cewa hatta ra'aitu kummaini min ta'ami wa siyab, har naga tuli guda biyu na abinci da kuma ainihin mai na tufafi an tattara, kowani yayi tuli, hatta ra'aitu wajha rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, har naga huskan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tahallal, yana wartsakewa, dama yayi hushi, alama hushi ya bayyana, amma da mutane suka yi ta kawo sadaka, suka yi ta kawo sadaka, sai naga manzon Allah huskarsa na wartsakewa, yana fita daga yanayin ainihin hushin, ka annahu mazhabatin kika azku, wani yanki ne na zinari, saboda haske, saboda kyalkyali da yake, wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, nan take saboda jin dadi, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa, man sanna fil islam sunnata, man sanna fil islam sunnatan hasana, duk wanda ainihin ya rayar da wata sunna a cikin musulunci, kyakkyawar sunna, falahu ajraha, to yana da ainihin wannan ladan, ma'anan ladan dukkan wanda shi yayi da dukkan wanda zai biyo bayan sa yayi, ya rayar da wannan sunna, ba wai ya kirkiro ba kamar yadda bid'a ake cewa, da duk abin da ka kirkiro wanda baya da asali a cikin musulunci, to ba sunna bace, wannan menene bid'a ce wannan, to saboda haka duk wanda ya rayar da sunna yasa mutane suka ainihin biyo bayan su suka rayar da wannan sunna, to yana da ladan wannan ainihin abin, bale amma yake cewa mithlu ajri man amila biha, wadan kwajin ladan waɗanda suka yi aiki da wannan ainihin sunnan, ba'dahu bayan sa, min ghairi an yunqasa min wujurihim shay, ba tare da an rage komai daga ladan su ba, bai da na faɗa da in lada goma za a ba wanda yayi shi, za a baka wannan lada goma, saboda haka in mutum dubu suka biyo bayan ka suka yi lada goma, goma so dubu za a baka shi, kaga shi ba karamin alheri bane, wata sunna da mutane suka yi watsi da ita, kai ka zo ka rayar da ita, mutane su zo su ta aikatawa, ko kuma ka saukaka dukkan wani hanyar da zaki bi wurin saukaka aikatar da wani sunna, ko kwadaitar da mutane aikatar da wani sunna, da duka wannan yana ciki, na'am, yana nufin shi mutumin da ya bi ai wannan yana jin daɗi, shi yasa saboda ya zaburar da su yake cewa duk wanda ya fara, ma'ana kamar ishara ne ga wannan da ya fara, ya fara tashi kawo wannan sadaka, yasa su Abubakar, su Umar suka taso, su ma suka bayar da su sauran ansar da su kuma sauran muhajirin suka bayar da wannan ainihin sadaka, saboda haka ya ji daɗi, saboda ya zaburar da mutane akan haka, sai kawo wannan ainihin hadisi, ajru man amila biha ba'dahu, aladan wa'anda suka aiki da shi bayan sa, min ghairi an yunqasu min wujurihim shay, ba tare da an rage komai ba daga cikin ainihin ladan su, wa man sanna sunnata fil islam sunnata yati, wa man sanna sunnatan fil islam sayyi'atan, wanda ya sunnantar da wani mummunar sunna a cikin musulunci, ma'ana yazo da bid'a kenan, yace kana alaihi wizruha, yana da laifin wannan zunubi. Na farko shi da yayi, na farko za a rubuta masa zunubin abin da ya aikata, kuma wa mithlu wizra man amila bihi min ba'di, kuma za a sake rubuta masa zunubin wanda ya aikata irin wannan aikin bayansa, ma'ana wanda ya koyi da shi bayansa. Min ghairi an yunqas min awzarihi shay'an, ba tare da an rage musu komai daga cikin wannan zunuban nasu ba. Thumma tala hadhihi al-aya, manzon Allah na kawo nan sai karanta wannan aya, wa naktubu ma qaddamu wa asarahu, saboda haka zamu ainihin rubuta abinda suka gantamar suka aikata suna raye, da kuma abinda ainihin suka bari a bayansu yake ya ci gaba da ainihin gudana na ainihin gurbin da suka bari na alheri, za a rubuta musu ladan su. Wala fa qasamahu bainahum, sai dauki wannan dukiyar da aka tara sai raba mu waɗannan mutanen da suka zo, waɗanda suka aka nemi wannan sadakar da kyautar da saboda su. Gaga wannan abin da ake so kenan, kullum kai ta kokarin assasa abin da yake na alheri ne, amma in ka assasa abin da yake sharri ne, to matsalar sai bayan ka wuce sannan kuma zunubi ya tabin ka. Kuma wannan mutane su kula da shi har abubuwan da suke faruwa a gidajen mu ainihin ayin, duk abin da kasancewa ba abin kwarai ba ne, to kada ka yadda kana raye abin ya tabbata yayi karfi kana raye, kai kokari duk abin da zaka yi ka hana, amma kaga ainihin abin da baya da kyau a gidanka a matsayinka na mai gida ka kyale ka bari, kai takaman cewa hujjanka cewa ai zamani ne, to shikenan kai baka aikata ba, amma kuma zaka samu zunubin saboda me? Ka ki umunni cewa a bari. A matsayinka na shugaba dole ne ya kasance me? Ka kula da waɗannan abubuwan ka hana, to amma kuma baka hana ba. Da shi yasa wasu malamai suke nuna cewa hatta azabar da ake cewa za a yi wa mamaci saboda kukar da aka yi masa, wasu sun kawo cewa saboda me? Idan ya kasance ana wannan al'adan ne a gidansu ko kuma a gidansa, amma yana raye maimakon ya hana sai yake hanawa, to laifin rashin hanawar shi zai bi shi. Saboda haka dukkan wani abin da muka san cewa baya da kyau mu yi kokari mu hana kamun ainihin mu bar duniya. Malam ce akrajahu Muslim, Imam Muslim ya hito da wannan hadisin juz'i na 3 shahi na 88 da kuma shahi na 89 da kuma juz'i na 8 shahi na 61 shahi na 62. Wan Nisa'i da kuma Imam Nisa'i ya fito da shi juz'i na 1 shahi na 355 da kuma shahi na 356. Wa Darimi, Imam Darimi ya fito da shi juz'i na 1 shahi na 126 da kuma shahi na 127. Wa Tahawi, Imam Tahawi a cikin Mushkil al-Athar juz'i na 1 shahi na 93 da kuma shahi na 97. Imam Baihaqi juz'i na 4 shahi na 175 da kuma shahi na 176. Duk sun fito da shi, sun fito da wannan hadisi. Haka Imam Tayalisi ya a cikin shahi na 670, Imam Ahmad juz'i na 4 shahi na 357 da kuma shahi na 358 da kuma shahi na 359 da kuma shahi na 360 da shahi na 361 da kuma shahi na 362. Wa Ibn Abi Khatim, Hakma Ibn Abi Khatim aidan shi ma ya fito da shi a cikin tafsirin sa, kama fi Ibn Kathir, kama ma yadda yazo a cikin Ibn Kathir juz'i na 3 shahi na 565. Wa ziyadatu allati qabla al-akhirah lahu, wannan karin da akai kamin kari na karshe nashi ne, wa isnaduha sahih, isnadin sa sahihi ne, wal Tirmidhi, haka Imam Tirmidhi ya fito da shi juz'i na 3 shahi na 377. Wa sahih kuma ya inganta shi. Wa Ibn Majah, shi ma Ibn Majah ya fito da shi juz'i na 1 shahi na 90. Al-jumlatani allatani qabla ziyadati al-mushar ilayha, wa yansu jumloli guda biyu waɗanda aka ishara da ga kamin waɗannan da aka ishara gare su, ma ziyadataini fihi, ma tare da ƙarin da aka samu a ciki, duk sun fito da waɗannan hadisi. Shi malam ke cewa wa amma ziyadatul ula, ƙari na harko, fa fil Baihaqi, zaka same shi ne a littafin Imam Baihaqi, wa ma ba'daha ila rabi'a, duk abin da yazo bayan sa har zuwa ƙari na hudu, lahu nashi ne, wal muslim, kuma na muslim ne, wal khamisa, ƙari na biyar, hatta samina, har zuwa ga na takwas, lil Baihaqi, zaka same shi ne ga littafin Imam Baihaqi. Wa inda Tayalisi, da kuma wurin Imam Tayalisi, zaka samu ƙari na biyar. Wa tasi'a li Darimi, na tara kuma na littafin Imam Darimi zaka same shi. wa Ahmad da littafin Imam Ahmad wal Muslim nahwa wa shi ma Muslim zaka samu waɗannan kare-kare a cikin littafin sa wa hadha wa kaza Tayalisi haka Imam Tayalisi wa Ahmad aidan haka ma Imam Ahmad wa ashirat wa thaniyat ashara da na 10 da na ainihin 12 wal khamisat ashara da na 15 wa sasiyat ashara da 19 lil Baihaqi duka wannan zaka samu shi na littafin Imam Baihaqi wal hadiyat ashara da 11 wa thaniyat ashara da 12 lil Tahawi wa Ahmad in ka je littafin Imam Tahawi da Imam littafin Imam Ahmad duk zaka samu waɗannan kare-kare wa rabi'at ashara lil Tayalisi na 14 kuma zaka same shi ne a littafin Imam Tayalisi wa sadisata ashara na 16 wa sabi'ata ashara na 17 li Muslim wa Tirmidhi zaka same shi ne a littafin Imam Muslim da kuma littafin Imam Tirmidhi wa Ahmad wa ghairihi da Imam littafin Imam Ahmad da wasu wa riwayatu thaniya riwaya ta biyu lin nisa'i na Imam an-Nisa'i ne wal Baihaqi da Imam Baihaqi wa salisa riwaya ta uku lit Tahawi na Imam Tahawi ne wa Ahmad da kuma Imam Ahmad wannan shine hadisan da malam ya kawo waɗanda ke tabbatar da cewa lalle mutun na iya amfana da ladan aikin da yayi da kuma me bayan wucewar sa gurabun da ya bari na kikkiawan gurabun da ya bari wanda abubuwan da ya bari ana amfana da shi zai samu lada a kansa ya bar ɗana gari ya bar sadaqatul jariya ya bar ilimi da ake amfana da shi to shikenan zai samu ladan wannan abin da ya bari kuma shi a bangaren ilimi shi a bangaren ilimi ko da hatta ba kai kai ilimin ba amma ka taimaka wurin ayi ilimin ka ba da dukiyarka kai amfani da daman ka ayi ilimin to duka wannan kai ma zaka shiga ciki duk lokacin da aka yi amfani da wannan ilimin zaka samu lada a kansa ko da kana cikin kabarin sa ne abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya tabbatar da shi a cikin zukatanmu kuma ya bamu ladar sa ya bamu ikon aiki da shi kuskure da muka yi kuma muna roƙon Allah ya yafi mana kuma ya share shi a cikin zukatanmu Allah ya bamu lafiya da zaman lafiya batattunmu da suka riga mu gidan gaskiya musulmai Allah ya ji kansu Allah ya rahamshe su Allah ya sa aljanna ce makoman su marasa lafiya cikin mu Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya ƙara musu lafiya mata masu juna biyu Allah ya sauke su lafiya kuma waɗanda ba su da shi suke nima Allah ka ba su mai albarka shugabannin mu Allah ka shiryar da su Allah ka daura su hanya madaidaiciya ya Allah muna roƙonka ka zaunar da mu lafiya ka zaunar da wannan ƙasa ta mu lafiya kare mu da dukkan sharori gaba daya wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh